الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن مسائل الدعاء كثيرة ومتعددة لا نستطيع الإتيان عليها بتفاصيلها في مثل هذا الموقف وما هو إلا أكلون من ورائها فهذا ليس من هدي الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهذه تراجمهم وسيرهم أمامنا محفوظة فلا نجد منهم من فعل ذلك أو أقر بذلك ولا شك أن هذا مما أحدثه الناس وهو مفتاح لباب الشعر والنسي والدجل والسهر نسأل الله العفو والسلامة به وقد بلغ الأمر بالناس في هذا المجال أن تكون مجموعة من هؤلاء البطالين في إحدى الولايات التي أعلنت تطبيق الشريعة وتوجهت تلك الفصيلة إلى حاكم تلك الولاية عقب فوزه في الانتخابات للمرة الثانية على أن يبعثوا إلى مكة المكرمة عند الكعبة ليشكر الله تعالى على الفوز بالنيابة عن الحاكم ومما يتناقل من الأخبار أن عددهم بلغ 30 عالما خصص لكل منهم حوالي $2,500 أو يزيد للقيام بهذه المهمة فهذا لا شك أنه إنفاق لأموال الناس في غير مصاريفها الشرعية فليستعد ذلك الحاكم وأولئك الذين يسمون أنفسهم علماء للوقوف بين يدي الله تعالى للإجابة عن دليلهم الشرعي في إنفاقهم أموال الناس ظلما وعدوانا وبغيا هذول متيو bayani ne game da wata ibada wadda tana cikin mafi mahimmancin ibadoji mafi girman su mafi bunƙasar su ibadar da ka iya cewa ita ce mafi gamewar ibadoji domin babu wata ibada cikin ɗaiɗaikun ibadoji face sai ta shiga cikin ta ko wani sashi nata a farko ko tsakiya ko ƙarshen ta wannan ibada ita ce addu'a nema roƙo gabatar da bukata a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ibada ce sannan kuma alama ce ta ibada da ita ne bawa yake neman tsaro da kariya daga wajen Ubangiji da addu'a ne bawa ke neman tanyo da agaji a wurin Allah yake neman rahama yake neman tsari daga azaba addu'a ce hanyar gabatar da bukatar bawa ga mahaliccinsa da nuna kasawarsa da barrantarsa daga dukkan wani ƙarfi ko dabara sai ƙarfin Allah sai dabaran Allah sai gudanarwarsa ko shakka babu addu'a ibada ce mai cin gashin kanta hadisi ya tabbata daga Nu'man ibn Bashir Allah shi kare yadda a gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada bayan ya faɗi wannan magana sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kullu jahannama da sirin ubangijin ku yace ku roke ni in an samu lalle waɗanda suke yin girman kai gabanin bauta ta min za su shiga jahannama suna kaskantattu hadisi ya tabbata daga Abdullahi da Abbas Allah shi kare da a gare shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace afdalul ibadati du'a majitiyar ibada ita ce addu'a hadisin farko malaman hadisin nan guda hudu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce hadisi na biyu Imam al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce. Abinda wannan ke nunawa matsayin addu'a, babban matsayin da addu'a take da shi, don babu wani nau'i na bauta da ya kunshi nau'ikan ibadoji daban-daban irin addu'a. Addu'a tana buƙatar halartowar zuciya, yayin da bakin take faɗin bukata, zuciyarka na hararo wannan bukata, zuciyarka na gabatar da bukatar a wurin mahaliccinka, zuciyarka na cike da gamsuwar cewa ba mai biyan bukatar, imma rahama ce ba mai jawo ta, imma azaba ce ba mai tule ta, imma bukata ce ba mai biyanta, sai mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Addu'a tana bukatar fuskantar zuciya ga dangantaka zuwa ga Allah, da nufatarsa da niyya, da fatan sa da sa rai na samun biyan bukata a wurin shi, da dogaro, da nuna kwaɗayi da mayata dangane da abin da ke wurinsa na faffaɗar rahama da jin tsoron azabarsa. Kaga wannan ibada ce ta zuci wanda addu'a ta gadar da ita. Sannan addu'a tana bukatar ibada harshe. Harshe ya kululuta girmama Ubangiji, harshe ya shelanta tsarkake Ubangiji daga dukkan wata tawaya, siffanta shi da dukkan wata kamala. Harshe ya kunshi godiya ga Ubangiji da nema aulunsa, harshe ya kunshi kuka da raki da kai bukata a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan dukkaninsu ibadoji ne da harshe ke yi, addu'a ce ta haifar da su. Sannan addu'a ta kunshi ibadar jiki, ta yadda mutum zai kanannaɗe, ya takurkwashe, ya zubar da dukkan wani mukaminsa, ya manta da dukkan wata dabararsa, a zaune ko a tsaye ko a kwance, yana mai ƙasƙantar da kai da rankwafar da jikinsa a gaban mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala, yana neman saukar rahamar Ubangiji, yana neman kariyar Ubangiji da tsaron Ubangiji. Wannan addu'a ce da jiki ke yi, ko in ce ibada ce da jiki ke yi, addu'a ke haifar da ita. Taruwar waɗannan al'amura guda uku, fuskantar zuciya zuwa ga Allah, kururutawar harshe girman Ubangiji da tsarkake shi da gabatar da bukata, tankwarewar jiki, lankwasuwarsa, tawazu'u a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, haɗuwar waɗannan al'amura guda uku suke haifar da saukar kariyar Ubangiji bisa ga bawa, bawan da yake addu'a tare da ikhlasi cikin ibadarsa, tare da ikhlasi cikin addu'arsa. Ubangiji ta'ala ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lazama, ce da su Ubangijin ku ba zai kula da ku ba in ba dan addu'ar ku ba, ba ruwan shi da ku in ba dan addu'ar ku ba, in ba dan ibadar ku ba, in ba dan roƙon ku gare shi ba subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya sanyawa addu'a suna ibada, yace innal ladzina yastakbiruna an ibadati, amma dinin yace innal ladzina yastakbiruna an du'ai, tunda yace ud'uni. Sannan ya sanyawa addu'a suna addini, yace wad'uhu mukhlishina lahud-din, ku roke shi kuna masu keɓantar su da addini. Kuma ya sanya wa addu'a suna sallah, yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, ma'ana kai musu addu'a, inna salataka sakanun lahum wallahu sami'ul alim. Abinda duk wannan ke nunawa matsayin addu'a din a wurin Allah madaukakin sarki, ta yadda ya ambace ta da dangogin sunaye daban-daban don nuna matsayinta. Ita ko addu'a iri biyu ce, akwai addu'a da ma'anar ibada, akwai addu'a da ma'anar roƙo. Addu'a da ma'anar ibada ta kunshi dukkan waɗansu ibadoji na fili da na ɓoye, na magana kamar zikiri, na aiki kamar sadaka, na kyawawan niyoyi, dukkan wani abin da ya kunshi nisantar waɗansu al'amura da Allah ya haramta, dukkan waɗannan ana lissafa su cikin du'a da ibada, irin waɗanda suke cika zukata da ganin girman Ubangiji da buwayar Ubangiji. Nau'i na biyu na addu'a, du'a mas'ala, addu'ar roƙo. ita ce bawa ya gabatar da bukatarsa da ta shafi duniya ko lahira a wurin Ubangijinsa. Neman Allah ya yaye masa wani abu na cuta, neman Allah ya kawar masa wata musiba da ta zo ka kansa, neman Allah ya biya masa wata bukata ta alheri da yake hakilan tabbatarta. Wannan abin da ke cika zukatan bayi da kwadayi wajen rawar Ubangiji, abin da ke gadarwa bawa yin tawazu ga mahaliccinsa. Kuma ita addu'a ibada ce mai sauki, ba ta keɓantuwa da wani zamani ban da wani, ba ta keɓantuwa da wani lokaci ban da wani. Ana yin ta da dare, ana yin ta da rana, ana yin ta a halin zaman gida, ana yin ta a halin tafiya, ana yin ta lokacin da ake tafiya a kas ko lokacin da ake tafiya akan abin hawa, akan fako ko a cikin teku ko a sararin samaniya lokacin da bikin ke cikin na'urar da su tashi da shi sama, ko a halin lafiya ko a halin rashin lafiya, a bayyane ko a ɓoye. Da haka dai addu'a ibada ce ta dindindin da ta shafi rayuwar ɗan adam tun daga farkon rayuwa har ya zuwa ƙarshensa. Yana daga cikin rahmar Ubangiji da girmar kyautarsa da baiwarsa ga bayi, alƙawalin da ya ci kansa cewa ba wanda zai roke shi face sai ya ansa masa, yace uduluni astajib lakum, ku roke ni ni kuma zan ansa muku. Yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayi sun tambaye ka game da ni kace da su ni a kusa ne. Wannan rahama ce ta Ubangiji, alƙawalin cewa da an roke shi zai ansa. Kuma yana daga abin da ke nuna balagar Alƙur'ani, fasahar zancen da ke cikin ayoyin Alƙur'ani. Abinda wannan aya ta kunsa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ta sha bambam da sauran ayoyi makamantanta na cikin Alƙur'ani, wanda lafazin tambaya zai zo a cikin ansar sai a gwama ansar da lafazin kul, kace kamar yadda Allah ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khayr, yas'alunaka an shahr al-haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir, yas'alunaka an al-khamr wal-maisir qul fihi ithmun kabir, wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-afw, wa yas'alunaka an al-yatama qul islahu lahum khayr, wa yas'alunaka an al-mahid qul huwa adha, yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat, yas'alunaka an al-anfal qul al-anfal. Su'al idan ya zo abinda zai biyo baya sai a gwama shi da faɗin qul kace, amma nan sai lafazin su'al ya zo ba tare da an gwama jawabinsa ba da qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni bai ce fa qul inni qarib, sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ba lafazin qul. Malaman balaga da ke bincike kan fasahar zance da ke cikin Alƙur'ani suka ce hikimar da ke cikin wannan tana da yawa, amma irin wanda za ta bayyana ga masanin sirrin harshen Larabci domin a shelantawa mutane cewa addu'a wata aba ce da ba ta buƙatar kasawa su da tsakaninka da Ubangiji, kai tsaye kai da shi ne alaƙa ce ta kai da shi, kai ka ce shi kuma ya ansa. Allah ba ni kaza, Allah kuma ce na bayar, Allah kare min kaza, ya ce kuma na kare, ba sai wani ya shiga fikiya ba. Wannan nan malami ne, shehi ne, waliyi ne, annabi ne, mala'ika ne, mutum ne, aljanna ne, ba a bukatar mu ne shiga fikiya. Amma a cikin waɗancan ayoyi hukunce-hukunce ne sahabbai suka tambaye annabi, Allah kuma ya ansa musu fatawa. To ta wanda ba shi yiwa mu ɗaiɗaikun mutane a nan gidan duniya Allah ya mana magana mu da shi, to sai ya mayar da yadda za mu gane hukunce-hukuncen dole sai bi wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da wasu da ta annabi. Allah ba zai ce mana kaza ba, sai ce musu kaza, saboda mu ba mu kai matsayin mu yi magana da shi kai tsaye ba. Amma a cikin addu'a ya ba mu wannan damar mu shiga kai tsaye zuwa ga fadarsa mu roƙa ya ansa mana ud'uni astajib lakum. Da haka ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ده haka abinda ake bukata ga mai addu'a ya kirdaji. Asba sabubba da suke sa a karba addu'a, akwai sabubba, daga cikin sabubba na boye gabatar da tuba ga wanda yake son a ansa addu'arsa, ya kalli zunubansa, ko dai ya tuba daga gare su gaba daya, ko ya zaɓi mafiya girma 1 2 3 ya yi tuba sai ya addu'a a bayan tuba din da ya san taubatan nasuha ce daya ne daga cikin sababin da ke sa ansa addu'a. Sannan kuma mayar da abin da mutum ya zalunta ga wanda ya zalunta din ko neman siyafe masa, wannan sababi ne na ansa addu'a. Sannan kuma kokarin cin halal da san halal da yin tufafi na halal da abin hawa na halal da mallakar matsuguni na halal, dukkaninsa wannan sababi ne na ansa addu'a. Nesantar dangin ababe da Allah ya haramta, kamewa daga dukkan wani abu da kaga akwai dugu-dugu a cikinsa, yayi kama da halal yayi kama da haram, shubha kenan. Nesantar sa sababi ne na ansa addu'a. Halartowar zuciya lokacin da kake roƙo, bakinka na furta bukatarka, sannan zuciyarka na rike da wannan bukatar, amintuwa da Ubangiji, kyautata zato gare shi cewa lallai zai ansa mu, ƙarfin sa rai, ƙarfin tawakkali, miƙa al'amari gare shi, dukkan wannan sababba ne na ansa addu'a. Amma a cikin sababba na zahiri na bayyane, gabatar da wani aiki na gari, kayi sallah, kayi karatun alqur'ani, kayi sadaka, kayi alwala, ka daga hannu kayi addu'a, kayi sallah, kayi addu'a cikin sallarka, duk wannan gabatar da sababba ne dan da ribatar dukkan wani abu da dalili na shari'a ya nuna cewa sababi ne da ansa addu'a. Kamar kirdagen lokaci cikin lokutan ansa addu'a, samun kanka cikin wani hali ko yanayi, cikin yanayi ko halin da ake ansa addu'a, samun kanka a wani wuri cikin wuraren da aka ce ana ansa addu'a cikin su, daga cikin lokuta a shekara ranar arfa sau ɗaya ce a shekara lokaci da ana kirgata a matsayin lokaci na ansa addu'a, ranar gurbi ne karama ko babba, su ma sau ɗaya ne a shekara lokuta ne na ansa addu'a. Ayyamut tashrik ranar 11 da 12 da 13 ga babbar sallah, ranar kwanakin mu ga mahajjanta lokuta ne na ansa addu'a, watan Ramadan gaba ɗayansa lokaci ne na ansa addu'a. Manzon Allah ce babu wani dare cikin dararen Ramadan face sai bawa mummuni yana da alƙawari tsakaninsa da Ubangiji, in yi addu'a Allah zai ji, zai ansa masa. Kwanakin ƙarshe, goman ƙarshe na Ramadan, musamman Lailatul Qadri, lokuta ne na ansa addu'a. Amma a cikin mako kuwa kaga ranar Juma'a lokuta ne na ansa addu'a, musamman tun daga lokacin da limami ya zauna har ya zuwa lokacin za a kammala sallah, lokaci ne na ansa addu'a. Amma a cikin awanni, lokacin asubahi, tsakiyar dare, kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe, wani awa ɗaya a ranar Juma'a da malamai suka ce daga la'asar ne zuwa faɗuwar rana awa ɗayan yake, duk waɗannan lokuta ne na ansa addu'a. Haka idan mutum ya farka cikin tsakiyar dare ya addu'a, ita ma addu'a ce da ake sa ran an yi ta a lokaci na ansa addu'a. Amma a wurare kuwa kamar Makka, kamar filin Arfa, kamar Muzdalifa, kamar Mina, kamar dukkan wani wuri da ake yin ibada ta a lokaci na ansa addu'a, amma a wurare kuwa kamar Makka, kamar filin Arfa, kamar Muzdalifa, kamar Mina, kamar dukkan wani wuri da ake yin ibada ta aikin haji, ga wanda yake ya sa haramin aikin hajin yana yi, shi ma lokaci ne ko wuri ne na ansa addu'a. Amma cikin halaye na ansa addu'ar bayi, yanayi na ansa addu'ar bayi, idan mutum ya samu kansa a filin yaki daidai lokacin da garin dunar musulmi za ta kai ɗauki da kafirai, a lokacin mujahiduna in sun yi addu'a a karɓaɓɓiya ce, haka lokacin saukar ruwan sama, yanzu muna cikin kwanakin damuna, lokaci ne na ansa addu'a. Haka kuma lokacin da bawa ya ɗora goshinsa a ƙasa yana cikin sujada a sallar farilla ko ta nafila, yanayi ne na ansa addu'a. Haka inda azumi a bakinka na farilla ko ramuwa, ko nafila ko ramuwa, yanayi ne na ansa addu'a. Haka lokacin buɗe baki, yanayi ne na ansa addu'a. Haka mutumin da yake ya gwamutsa da aikin haji, tun daga lokacin da ka sa ihrami har ka cire, kana cikin hali ko yanayin ansa addu'a. Haka dukkan mutumin da aka zalunce shi, halin cewa an zalunce sa hali ne na in yi addu'a Allah ya karba. Haka dukkan wani shugaba mai kwatanta adalci ga mutanensa, addu'arsa karɓaɓɓiya ce. Haka iyaye lokacin da suka wa ɗansa addu'a, dukkan wannan addu'a ce karɓaɓɓiya. Haka lokacin da mutum ya ci tarar zakara, ya ribatu wannan lokacin ya yi addu'a ta gari na neman wata bukatarsa da yake so, ko a kare masa wani abin da yake jin tsoro, dukkan waɗannan lokuta ne na ansa addu'a ko yanayi. Sannan halin shiga ƙaƙanika, yi halin kunci da bawa zai samu kansa hali da dan sa tuwa an ban yijibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard dukkan wannan lokaci ne da an sa addu'a ya dan uwa na musulmi idan ka kiyaye halaye da wurare da lokuta na an sa addu'a da na baka shawaran karibance su dan kai addu'a Allah ya karba to lalle ne kuma ka nisanci ababen da ke gadar da rashin an sa addu'ar bawa daga cikin ababen da ke gadar da rashin an sa addu'ar bawa akwai raunin imani raunin tawakkali raunin sa rai raunin yaqini idan to baka da tabbas lokacin da kake roko kana ganin shin ya biya ko ba zai biya ba so ake ka roka da yankakkiyar zuciya cewa Allah zai biya maka da sa rai mai rinjaye cewa Allah zai biya maka sannan kuma lokacin da baki kake furta abu kar ka yadda zuciyarka ta gafala daga abin da baki ke faɗa gafalan zuciya na kawo rashin ansa addu'a haka zakkewa ayyukan haramun wajen ci ko sha ko tufafi abin da ke kawo a ƙarfin addu'ar bawa kuna sanar da hadisin mutumin da yuqina safara as'asa azbara ya muddu yadayhi ila sama ya rab ya rab yana cikin halin ansa addu'a gashi matafiyi ga ya daga hannu sama ga yana roƙon Allah kadai ga shi cikin halin kunci amma me ya kawo musu cikas wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudhiya bil haram sai manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu kiya ya za an sa masa yana daga cikin abin da ke sa a ci dan sa addu'ar bawa gaggawa ka roƙa yau ka ce a biya ma bukata yau ko gobe ko jibi roki bara Allah ya zabi lokacin da yaga yaji dacewa gare ka wajen biya maka ka ayyan addu'a yau sai bayan shekara ɗaya bukata ta zo ka ayyan addu'a yau sai bayan shekara biyu bukata ta zo ka ayyan addu'a yau sai bayan shekara uku ko takwas annabi Yaqub dan sai bata aka ce kula ta cinye shi bayan an jefa shi a rijiya da aka zo aka faɗa masa bai yadda ba yayi addu'a Allah ya dawo da dan yace fa sabrun jamil والله المستعان على ما تصفون wannan addu'a ce Allah ne mai taimako kan abin da kuke faɗa zai dawo mun da dana ba kamar yadda kuka zo kuka ce kula ta cinye ba ba an sa addu'ar ba sai bayan shekaru 8 ko 10 in kai ne kai addu'a yanzu a sai 2011 ko 2012 za a biya maka sai kamar Allah yake ansawa ne ba a san gaggawa cikin addu'a ka roka barwa Allah ya yi maka zaɓin wani lokaci wani yanayi ya fi dacewa ya ansa maka addu'a daga cikin abin da ke gadar da rashin ansa addu'a sai ka shewar zuciya da yadda ayyukan zunubi suke yin kanta cikin zukatan bayi da aikata ayyuka na bid'a mutum ya san bid'a ce ya yan uwa ababen nan na koro su ne a gurguje kamar an biyo ni a sufane kamar wani na biye da ni ba don komai ba sai don rashin lokacin da zan yi bayanin su filla filla daki daki amma dai na faɗi abin da su ne mafiya mahimmanci a cikin wannan babu sannan duk abin da na faɗa ko na lokaci ko na yanayi ko halin ansa addu'a ko sababban karɓa ko sababban rashin karɓa dukkaninsa ba wanda babu dalili a kansa keɓantacce ko kuma in babu dalilin a kansa zai iya shiga ƙarƙashin faɗin wata aya ko wani hadisi ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'alolin ibada suna da yawa bangarorin ta yana da fadi kawo su filla filla daki daki ba zai yiwu ba sai dai kawai na ambaci abin da ya gabata dan faɗakar da kaina da tunatar da kaina da yan uwana abu dai ne ya rage in sake dinjina mana addu'a ibada ce da ake bukatar kowane musulmi ya yi ta a karan kansa mace ko namiji yayi wa kansa ko yayi wa wani amma kuskure ne a samu bawa ya ce shi ba zai yi addu'a ba sai dai ya sa wani ya manta manzon Allah ya bayyana cikin hadisi cewa duk wanda bai roki Allah ba to Allah yana fushi da shi kuskure ne wani mutum ya kafa kansa ya bude wa kansa kamfani na yin addu'a da dukkan mai bukata wurin shi zai wanda yake sai su zaɓe wurin shi zai zo dan kasuwa wurin shi zai zo mace mai neman aure wurin shi za ta zo duk mai wata bukata ya zo wurin shi kamar shi ne kadai yake jin yaren Allah su waɗannan mutane ba sa jin yaren Ubangiji da su faɗi bukatarsa har sai an faɗa min shi kuma ya faɗawa Allah in ya so Allah kuma ya biya bukatar yin hakan kuskure ne ganganci ne shiga ne tsakanin Allah da bayinsa, baya cikin ayyukan sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina, ba ɗaya daga cikinsu da aka sani ya taɓa zama baya da wani aiki sai dai yawa mutane addu'a, duk mai bukata sai dai je wurin shi. Babu laifi ka yi min addu'a ko da ban saka ba don wata bukata ta ta alkhairi. Babu laifi in na roki Ubangiji na roke shi kuma in ce da Allah wani yana da bukata ka taimaka min da addu'a, amma yin saka baya hana in yi sawa. Abin da yake laifi shi ne ɗaya daga cikin biyu, ko dai in ci roƙon Allah kawai in sai dai in ba malamin kuɗi su yi min roƙon Allah, wannan danganci ne kuma Allah na fushi da mai irin wannan, ko kuma kawai in zo in zamewa mutane ni ne mai gabatar da bukatar su wurin Allah, na riƙe abin a matsayin sana'a, duk mai bukata sai dai ya zo ya biya ni kuma in yi masa addu'a, wannan ma kuskure ne, danganci ne, kuma mabuɗi ne na buɗe ƙofar sihiri da tsafi da dabo da rufa'ido da tsubbu marasa kan gado da yake jefa mutane cikin halin kankanuka. Abin ya kai matsayin daidai godiya da Ubangiji ta'ala ya ce bayi ki masa, godiyar ma yanzu ba a yi daidai kawai ta wani maka godiya, a ɗaya daga cikin jihohin da suka shelanta yin aiki da shari'ar musulunci, da gwamnan jihar ya ci zaɓe a karo na biyu, sai malamai da limamai masana ya kamata wanda su ne yare shari'ar musulunci a jihar suka tashi suka je wurin gwamna suka ce lallai ne a ba su kujeru na umara don su tafi Makka su je su yi wa Allah godiya a gindin Ka'aba bisa ga nasarar da ya bai wa gwamna na cin zaɓe a karo. Aka ɗauki wajen mutum 30, kowane ɗaya aka kashe masa kuɗin da ba za su kasa dala 2,500 ba na Amurka, in ka yi jimillar kuɗin da aka kashe sama da miliyan 10, wai don a je a yi wa Allah godiya. Godiyar da idan tana nan a ɗakinka a rumfarka a kan titin da kake zaune ka gode Ubangiji ta Allah zai karɓa, ba sai ka je Makka ba, ko da a nan ba sai ka shiga masallaci ba, ba sai ka yi alwala ba, Ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi a gode masa a kowane hali a kowane yanayi, kuma kai da yawa baiwar za ka yi godiya da kanka, ba wai wani ne za ka tura ya je wa Allah godiya ba, domin tura wani ya yi wa Allah godiya a madadinka abin da yake nunawa ko dai kai jahili ne baka san ba yadda ake yin magana da Allah, don haka ka tura wanda ya san yadda ake yin magana da Allah, ko kuma kai kana da girman kan da ka fi ƙarfin ka je wurin Allah kai tsaye sai dai ka tura wani, ka tura masa dan aiki, wanda kowane ɗaya daga cikin wannan babbar musiba ce da ba za ta yi wa mutum kyau ba idan ya tsaya a gaban Ubangiji yana mai itikadinsa a zuciyarsa. Amma na tabbatar cewa babu wannan itikadin bisa da kyakkyawan zaton da nake wa gwamnan a cikin zuciyarsa, amma abin da yake faruwa shi ne waɗansu malamai ko dai masu sunan malamai amma jahilai, ko waɗanda suna da wani rabo na ilimi amma son zuciya ya yi kaka gida a cikin zuciyarsu suka nemi irin wannan dama, kuma shi ne abin da ake ciki a tura wane da kujeran Makka ko kujeran Umara don yi wa wani addu'a. Ga ko yadda masa'ilu du'a'i suke, wannan kaɗan ne daga cikinsu muka ambata, wannan ganganci ne, kuma idan aka ce an ware kuɗi miliyan 10 kawai don ka ce wa Allah mun gode mun ci zaɓe, wannan miliyan 10 idan ka ware ta ka tafi asibiti tsakanin gadon da mai gadon ke buƙatar naira 5,000 a yi masa magani, wani 10,000, wani 2,000, ka je ɗakin ƴan haihuwa wata abin da ya tsare ta take cikin halin kakanuka ya yi 1,000 ta haihu lafiya, wata 2,000, wata 3,000, ka je ɗakin masu yoyon fitsari, ka je ɗakin ƴan ƙuna, idan ka ware miliyan 10 kawai kake za ka kafa wani tim na da'awa ka tura shi yankin Niger Delta za su je su yi kam na kwana na sati 2 ko sati 3, wato ƙungiya-ƙungiya ka haɗa wani grup da zai kunshi likitoci da magunguna, masana addini, malamai masu jin harshen Turanci, su je su gabatar da wani kamfin kawai na sati ɗaya, adadin mutum nawa za su musulunta da miliyan 10, adadin mutanen na da yawa, amma kawai aka ɗauki waɗansu masu zaman banza, masu zaman kashe wando, a ware musu naira miliyan 10 ko sama da naira miliyan 10 wasu je su cewa Allah mun gode, tsammanin ka in ka ce ka gode Allah bai ji ba daga nan gurin, tsammanin su hakan da suka yi Allah ba zai tambaye su ba ranar tashin kiyama, wannan danganci ne, ya kamata mu ji tsoron Allah, mutum suna a gaban su ranar tashin kiyama, ranar da za a tashi kowane ɗaya a tambaye shi abin da ya gabatar menene dalilinsa menene hujjarsa, falanas alanna allazina ursila ilaihim
ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا الله كنونا من غسكيا كبامي إيكم بنتا كنونا من غريا كبامي إيكم كوشي متا أبن دمكي كي ندرسيا يا أبن جدي كتبتر دموك دوامر دمو أكنس هرمتوا أبن دمك سامك من نفس كولي سكما غنا كوشي كن أيكي يا الله فتكر دمو يا الله نوصر دمو مجارا يا الله بامي إيكم جارا وا يا الله يرد دمو يا أبن جدي يا في من kurakuranmu da zunubanmu shugabanninmu masu san gaskiya ya Ubangiji ka kara musu san gaskiya ka taimake su da mashawarta na gari waɗanda ko suka kauce ma har Allah ya Allah ka dawo da su ya Allah ka fadakar da su ya Allah ka nusar da su ya Allah ya shirye da mu tare da su ya Allah ya kai mana zunubanmu tare da su ya Ubangiji tayar da mu cikin zababban bayinka ma'an nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.